نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرب وجه الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin jagorancin wannan majalisa ta nisa'u sunna a wannan safiya ta 19 ga watan Ramadan. Injira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda kuma ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2026, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. A jiya muna cikin bayani a aya ta 28, sai lokaci ya cin mana, wanda insha Allah ta'ala yau Alarama zai sake karanto mana waɗannan ayoyin na jiya, don ba mu gama bayaninsu gaba ɗaya ba. Ta ce aya ta 28, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين.
نعم.
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء أحد من النساء مفتونك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في القلب مقلوبا وقلن قولا معروفا وقرن في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiy ya kai wannan annabi kulli azwaj ka fada wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan duniya kuka dafa ko duniya kuke nufi ko kuke so da kalekalanta fata'alaina to maza ku zo umatti'ukunna zan ji yadda ku dadi wa usarrihukunna sarahan jamila amma zan sake ku sake kyakkyawa wanda ya dace da shari'a wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhir idan kuma Allah kuka dafa ko kuke nufi da manzon Allah da gidan lahira fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima lalle Allah ya tanadar wa masu kyautatawa daga cikin kulada mai girma ya nisa annabi ya kuma tan annabi mai ya ati minkunna bi fahishatin mubayyana duk wanda daga cikin ku tazo da alfasha bayyananniya udha'ab laha al'adab dha'ifain za a rubanya mata azaba rubanye biyu wa kana zalika 'ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi duk wanda tabi Allah daga cikin ku tabi manzon Allah wa ta'mal salihan kuma tayi aiki nagari nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladarta so biyu wa atadna laha rizqan karima kuma mun tanadan mata da wani arziki na karamci na girmamawa ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunna ka ahadin min an-nisa ku ba ku zama kamar ɗaya daga cikin mata ba in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawl in har kun ji koran Allah to kar ku dinga walangwaso a cikin magana wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad wanda akwai cuta ta kokwanto a cikin zuciyarsa sai rinka kwadayin wani abu daban wa kullu qawlan ma'rufa wada magana irin magana da kuka saba wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajen wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula idan larura ta kama za ku fita kar ku rinka fita cikin tabarruji ma'ana cikin rashin suturta kai ko cikin rashin rufe jiki irin yadda mutanen jahiliya na farko suke yi wa aqimna salata ku tsaya da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ati'na Allah wa rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah inna ma yuridu Allah kadai dai Allah yana nufin li yuzhiba ankum ar-rijsa dan ya tafiyar muku da duk wani shedan ko shedanci ahlal bayt ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirukum tatahira sanan ya tsarkake ku tsarkakewa wa dhkurna ma yutla fi buyutikum mutuna abinda ake karantawa a cikin dakunan min ayatillah na daga ayoyin alqur'ani wal hikma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha kana latifan khabira lalle Allah mai baiwa ne Allah mai tausayawa da kuma Allah mai bada labari ne masani ne ajiya muna cikin bayani akan dalilin saukar aya ta farko wadda Allah ya ce qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗaya daga cikin matansa na Aisha Allah ya kare ta gare ta da yadda ya bata zafi da abinda ta zaba da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kowar matansa ko ce bata zabi kuma ko ce ta zaba Allah da manzon Allah da gidan lahira sai kuma lokaci ya cin mana a lokacin to abinda na so da ba dora akai cewa wannan ayar tana daga suna daga cikin ayoyin da suka nuna falala na matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan waɗannan ayar suna daga cikin ayoyin da suka ƙara tabbatar mana da cewa lallai matan manzon Allah ƴan aljanna ne matan manzon Allah ƴan aljanna domin Allah ya ba su zabi yace ko dai su zabi duniya da kyalkyalanta za a ba su ko kuma su zabi Allah su zabi manzon Allah su zabi gidan lahira shi ma za a ba su zabi aka ba su ƙarshe sai suka zabi Allah kuma an ba su zabin cewa idan duniya suka zaba za a ba su duniya idan Allah da manzon Allah da gidan lahira suka zaba za a ba su ainihin wato lada mai girma shine gidan aljanna to kun ga da sun zabi wannan duniyar to da za a ba su duniyar to amma tunda suka zaba Allah da manzon Allah da gidan lahira abinda Allah ya alƙawari zai ba su shine gidan aljanna to wannan ya nuna kuma Allah baya saba alƙawari wannan ya nuna kenan matan manzon Allah ɗan aljanna ne domin Allah in yi maka alƙawari da gidan aljanna baya canjawa in dai Allah ya baka gidan aljanna tabbas kai ɗan aljanna ne to wannan ayoyin guda biyu suna tabbatar mana da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ɗan aljanna ne wannan babu kokonto a kai kun ga masu zagin nana Aisha masu cin mutuncin nana Aisha masu aibanta nana Aisha kaga wannan ƙarya suke ba gaskiya suke ba kuma sun kafirce waɗannan ayoyi wanda Allah madaukin sarki ya bayani kuma duk wanda ya kafirce alqur'ani da gangan wannan shi ma ya zama kafiri to da kamatan manzon Allah ɗan aljanna ne duk inda kuka je kuna nan akan aqida matan manzon Allah ɗan aljanna ne to zabin da Allah wannan fa wannan Allah ya ba su aljanna ne a dukule banda kuma ɗaiɗai kun su Allah ya ba su aljanna kamar yadda mun karanta hadisin nana Khadija ana wanda Allah ya aiko mala'ika Jibril ya gaishe ta kuma ya mata albishi da gidan aljanna mana ɗaiɗai kun su an ba su aljanna kamar yadda kuma adunkula aka ba su aljanna akwai wanda ɗaiɗai kun su an ce ƴan aljanna ne akwai wanda kuma adunkulan su gashi kuma wannan ayoyin su nuna mana adunkula matan manzon Allah ƴan aljanna ne to malamai suke cewa wannan zabin da manzon Allah ya ba wa matansa cewa ku zaba ko gidan duniya ko kuma ku zaɓi Allah da manzon Allah to malamai su cewa wai wannan zaɓin yana tsayawa a matsayin kamar saki ne cewa idan mutum ya ba wa matarsa zaɓi kamar ya sake ta kenan ana zai iya cewa to kin ga ni ke zaɓa ko ni ko kuma ki je inda yake so ki je to wai wannan zaɓin da ya bata saki ne ko ba saki ba ne dan akwai wanda suke cewa saki ba magana mafi inganci wannan ba saki ba ne ba saki ba ne kamar yadda Imam al-Bukhari su suka ruwaito daga hadisin nana Aisha nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta tana cewa khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu zabi ko dai mu zabe shi ko mu zabi duniya sai ko muka zabe shi tace fastarna Allah wa rasulahu zabin da ya bamu ko mu zabe shi ko mu zaba Allah mu zabe shi ko kuma zaba duniya tace sai muka zaba Allah muka zabi manzon Allah tace falam ya'ud zalika alaina shay'a wannan zabin da manzon Allah ya bamu ba a kidaya shi a matsayin wani abu ba a wata ruwayar Masruq ibn al-Ajda ɗaya daga cikin almajiran na Aisha shine ya tambaye ta yace da ita yaya zabin da manzon Allah ya baku a wani matsayi kuke fa qalat tace khayyara na nabi sallallahu alaihi wasallam afkana talaqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi kuma shikenan wannan zabin zai iya zama ainihin wato saki wannan zabin ba saki bane kamar yadda malamai suka faɗa a wata ruwaya tace khayyara nisa'ahu fa lam yakun talaqan manzon Allah ya ba matansa zabi amma wannan zabin ba saki bane wanda inda sun zabi duniya din to shine manzon Allah zai iya sakin su a wannan lokacin sai sa malamai suke cewa yanzu da mutum zai ba matarsa zabi cewa na baki zabi ko ki zauna da ni ko ki tafi wannan zabin dai ba ta ba saki bane to idan ta zabi tafiya saki ne ko kuma sai ya ce ya sake ta wasu malamai suka ce da ta ce ni dai na zabi na tafi to ta sauka wasu suka ce a duk da haka sai ya ce da ita to tunda kin zabi tafiya na sake ki haka wasu malamai suka faɗa wasu suka ce a in dai ta zabi tafiya to ta sauka haka wasu malamai suka faɗa to al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa fi hadhihi al-ahadith dilalatan lil madhhab al-Maliki wa Shafi wa Abi Hanifa wa Ahmad ma'ana wannan hadithin wanda na karanto mana wanda ya gabata wadannan hadisan Imam an-Nawawi yake cewa wannan dalili ne ga wadannan manyan malamai guda hudu gaba daya anna man khayyara zawjatahu cewa duk mutumin da ya ba matarsa zabi fakhtaratu sai ta zabe shi lam yakun zalika talaqan wannan bai zama saki ba wala yaqa bihi furqa sannan babu wani rabuwa tsakanin su tun ne ce to ki zaba ko ki zabe ni ko kuma ki tafi tace to na zabe ki to wannan ba saki bane tare da cewa akwai malaman da suke cewa in dai ya bata zabi saki ne duk abin da ta zaba saki ne to magana mafi inganci wannan ba saki bane sai dai idan ta zabi tafiya shine wasu malamai suka cewa to wannan saki ne da ta riga ta zabi tafiya duk da haka wasu malamai suka ce a sai ya ce tun da kin zabi tafiya ne kuma na sake ki to matsala ta biyu karkashin wannan ayar mutumin da ya sanya saki a hannun matarsa mutum ne ya dauki saki ya sanya a hannun matar shi to idan ta saki kanta ta saki ko ba ta saki ba ma'ana mutum sai ya ce kin ga na baki dama in kin ga dama ki je ki saki kanki ni da na baki wannan dama in kin ga dama ki zaman ki to wannan damar da ya bata sai ta ce to tun da ka bani dama ni kuma na saki kaina to sakin ya yi ko bai ba sannan saki nawa ne saki ɗaya ne ko saki biyu ne ko saki uku ne domin waɗansu sukan danka wannan dama ga matarsu cewa wance ki je duk abin da ke ga dama kawai ki yi amma kin ga dama ki je ki saki kanki kawai shi kenan to shi malamai suke cewa wanda ya wannan abin sai ta ce ta saki kan naka ta saki kuma saki nawa ne mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa idza mallaka imra'atuhu amraha idan mutum ya mallaka wa mace al'amarinta ma'ana saki qala laha sai ce dai ta amruki bi yadiki je kina baki abin a hannunki duk lokacin da kike ga dama kawai ki saki kanki kina da dama duk lokacin da kike ga dama na baki dama ki saki kanki fa talaqa nafsaha kawai sai ta ce to tunda haka ne na saki kaina malamai suka ce anna zalika talaq yaqa wanda sakin yayi ba damar miji ya ce ke da wasa nake fa a ba magana wasa ko ba damar ya ce to na fasa ko na janye ko kuma ta ce a kai hakuri ni na janye a saki ya riga yayi shi kaida saki ba a janye shi ba a janye saki in dai an riga an yi kawai an yi kamar yadda manzo Allah yake cewa talaqun jidduhunna jiddu wa hazaluhunna jiddu akwai abubuwa guda uku in kika yi da gaskiya tabbata gaskiya ne ko da wasa akai kuma ya tabbata gaskiya ne ba a yin wasa da saki ba a yin wasa da daura aure ba a yin wasa da yan tabawa wannan ko zauna akai drama to yayi wadaka duk wanda ya saki matarsa ko da wasa ne ta so haka wasu ke cewa duk wanda ya saki matarsa ko cikin drama ne ta so wannan shine kaida ba wasa da saki maza Allah ya hana wa ko ba a jinge shi in dai ka riga ka yi shi to sai dai kuma a yi hakuri a ka riga ba amma bal ba za ka ce a ni na riga na janye ba wanda saki yayi dan waɗansu suna irin wannan wasan to sai in saki ki to ka sake ni mana to na sake ki shikenan ta su kuku ha magana wani wasa a cikin al'amari shi yasa duk mutumin da yace wance na baki al'amari a hannunki sai ta bude baki ta ce to ni kuma na saki kaina malamai suka ci wannan baiwar Allah ta su sai dai abinda malamai suka yi magana a kai cewa wannan sakin daya ne ko biyu ne ko uku ne wannan shine abin da malamai suka bayani a kai ma'ana daya ne ko biyu ne ko uku ne wannan shine abin da malamai suka riga suka tattauna to sai malamai suka ce tunda ya riga ya bata zabi ya ce mata wance al'amarin nan gashi nan a hannunki ki je duk abin da kika ga dama ki sai ta rubuta ta ce to ni wance na saki kai na saki daya ko na saki kai na saki biyu ko na saki kai na saki uku wannan sakin yayu kamar yadda ta zaba shi yasa gwargwadon abin da ta zaba wa kanta wannan shine abin da ya afu amma idan ta ce to na saki kai na ba za a ce biyu ne ko uku bane ko sai abin da ta zaba wa kanta wannan shine kaida kamar yadda malamai suka yi bayani ina gani mun yi baki wanda Allah kuma mai bi za mu dan tsaya nan mu ba su dama insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya sa an yi du'a bai da gauna kuma sai mu ci gaba insha Allah malam Gidado zai gabatar da manyan baki ta mu
Thank you. da cikin tsarin da muka yi da shi ya ba mu dama ya kuma nema cewa a yi ƙoƙarin haɗin masu tafsiri wakilai daga ƙungiyoyin tattauna kafin a shigar da don a samu interaction tsakaninmu da juna in an shiga azumi a zaman to an samu zama lafiya a wajajen tarafuka kuma sannan da umarnin shi ya ce da wani ƙoƙari da zazzagaye wuraren da ake tarafukan nan a yaba malaman kuma malam ma shaida ne tsakanin da halar mama a ran nan mun je da muka je muka gaisa da shi aka yi ta ya yi muku godiya a gwamnatin Niger tana yaba muku wajen shiryar da mutane da ake yi ana providing guidance domin mai mulki ba ya iya ba duk yadda aka ce a wuraren da dole sai ya kasa ta tsayarin waɗannan wuraren karatuttuka ake consoling mutane ake ba su haƙuri yadda za su ci haƙuri da duk kasa wanda shugabanni suka yi da kuma muhimmanci a yi musu addu'o'i na samun su da idan sun shiryu to ƙasa za ta zauna lafiya ku dole ya ce ku bi ku sake musu godiya kuma nema da al'umma na wannan jiha cewa ƙasar nan akwai buƙatar addu'a malama kun ji daga bakin shi rannan direct ku sake bi a yi amfani da wata ramadan a roƙi mutane lokuta ne muhimmai waɗanda Allah ta'ala yana karɓar addu'o'i da bayansa suke yi a lokacin ibada especially lokuta biyu lokacin shan ruwa da kuma lokacin suhur to wannan takaice shi ne saƙon da muke ɗauke da shi gwamnatin Niger na muku godiya muna yabawa muke ta ala yi mu yabawa Allah kuma ya saka muku da alheri ya sa muku a mawazinul hasanat ya sa mu shiga cikin wannan aiki ne gobe kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
a kafin ma shi wani mu ne ne da mu da na wata ka sun shi ne na nan ne shi ko wani ne ne shin da ko wa Allah ya bari ku kuma ji ne da as sabar kuma ka sabar mu da alima ne da ku shi ne da kai na ba ku shi ne da ta ta ma
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجل ما ديتي نجل ما شغبه وما أهزين وانا الجهة من يم جاوبوا لي ودن دا سكت على دمي نجل ما ديتي haƙiƙa wannan ziyara ce ta murna da farin ciki ƙwarai da gaske kuma kamar yadda ranar na faɗa yau ma zan sake faɗa gaskiya ni ne wannan ziyarar da na gani a yau na ji daɗi sosai matuƙa kuma shi ne abu na biyu da na gani a wannan jiha ta Niger wanda duk jihohin da nake zuwa tafsiri gaskiya ban taɓa gani ba wannan shi ne abu na biyu abu na farko kamar yadda na faɗa ranar shi ne na ga 'yan izala ɓangaren Jos sun kawo mana ziyara muna tafsiri kuma har ma sun yi maganganu masu amfanarwa ba ga inda ake da wannan fahimtar juna da haɗin kai da ƙaunar juna a gaskiya abu na biyu a ce ga shi kuna tafsiri wakilin gwamnati ko kuma wakilin mai girma gwamna wanda ya tsaya a matsayin gwamna a ce ya rinka zagayawa wuraren tafsirai yana ganin yadda ake gudanar da al'amuran tafsiri gaskiya shi ma wanda ban taɓa gani ba in ba a nan ba wannan ina faɗa ku har jihohin da muka fito a ce dai da azumi gwamnati ta wakilta wakilinta wanda zai rinka zagayawa wuraren tafsirai yana gaisawa da su ɗaliban da su malaman da kuma jefa nasihohi da shawarwari masu amfani game da tafiyar tafsiri wannan ban taɓa gani ba in ba a nan jama'a muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin wannan ziyara. Shi mai girma gwamnan jihar Niger, Allah ya tabbake shi, Allah ya tsare shi, Allah ya kama hannunsa, dora shi a kan abin da yake shine daidai. Wannan ziyara Allah ya bada lada a kanta, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikinta, kuma Allah ya hada mu a cikin ladar gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu dora daga inda muka tsaya, wanda muna karanta matsalar da malamai suke cewa idan mutum ya danka saki a hannun matarsa, sai wannan matar ta saki kanta, ta saki ko ba ta saki ba. Muka ce wasu malaman suka ce ta saki, sannan saki nawa ne? Saki ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne? Abinda malamai suke cewa shi ne ya danganta da ita gwargwadon abin da ta yi wa kanta ɗin. In ta ce, in ya ce na danka miki saki a hannunki, sai ta ce to na saki kaina, sai tambaye ta ce to saki nawa kika yi wa kanki ɗin? Idan ta ce ɗaya ne, to ɗaya ne. Idan ta ce biyu ne, biyu ne. Idan ta ce uku ne, uku ne. Amma wasu malaman duk da haka suke cewa a ba ta saku ba sai idan ya sake ta. To amma dai mun gana wace inganci gaskiya ta saku kamar yadda malamai suka yi bayani. Wannan shi ne matsalolin da za mu iya fitarwa ƙarƙashin waccan ayar wadda ta gabata, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba matan manzon Allah zaɓi. Aya ta gaba shi ne Allah ya ce ya nisa annabi, ya kai wannan annabi, ya kuma can annabi, afwan, ya nisa annabi, ya kuma can annabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyina, cewa duk wadda ta zo da alfasha a bayyane, yudha'ab laha al'azab, za a ruɓanya mata azaba dha'ifaini, ruɓanya biyu, wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace yaqulu ta'ala wa'idan nisa' annabi, Allah maɗaukakin sarki yana magana yana yi wa matan annabi wa'azi. Yanzu Allah ne yake wa matan annabi wa'azi. yace allati ikhtarna Allah wa rasuluhu wad daral akhirah, wadanda suka zaba Allah suka zabi manzon Allah suka zabi gidan lahira. Yanzu tunda an ba su zabi sun zaba Allah, to Allah zai musu wa'azi. Shine Allah ya musu wa'azi, yace wastaqarra amruhunna tahta rasulillah, yanzu al'amarin su ya tabbata su suna karkashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. An yukhbiruhunna bi hukmihinna duna sa'ir an-nisa, wasai Allah yake so ya ba su labari wani hukunci wanda ya shafi su su kadai banda rabuwar mata. Wani hukunci Allah yana so ya tsaya musu wanda ya shafi su su kadai ba tare da rabuwar mata ba. Bi anna man ya'ti minhunna bi fahisha mubayyana, cewa duk wanda ta zo da alfasha bayyananniya a cikin su. Me ake nufi da alfasha bayyananniya nan? Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace shine nusuzi da su'ul khuluq. Me ake nufi da nusuzi? Abinda ake nufi da nusuzi shine kangarewar mace, kamar mace ta dinga fita daga gida ba tare da izinin mijinta ba, ko ta dinga dagawa mijinta murya, ko ta dinga mijinta hayaniya, wannan shi ake kira nusuzi. Da kuma miyagun dabi'u, ta dinga hulmashi, ko tana daukan masa wasu abubuwa, ko tana cutar da shi. Abdullahi dan Abbas yace to wannan ita ce alfasha din, cewa duk wanda ta yi wannan. Sai Ibn Kathir ke cewa wannan wa ala taqdiri wa ala kulli taqdis wa huwa shar'u, yace duk yanda za ki kaddara wannan magana, wannan sharadi ne, cewa da sharadin duk wacce ta yi. Ibn Kathir yace kuma wa shar'u la yaqtadi al-wuqu', shi kuma sharadi baya hukunta afkuwar abu. Dan a ce duk wacce ta yi wanda ba shi yake nuna sanyi ba, ko ba za su yi. Yanzu kamar in ce nan kuna zaune, sai in ce duk wanda ta fita daga masallacin nan yanzu zan yi mata kaza, to shi yake nuna kun fita? A ba shi yake nuna kun fita ba. Sannan sai in muku hukunci a matsayin kun fita bayan kuna zaune ku fita ba? Sannan idan ba ku fita ba, ai ba ku da laifi. To wannan ayar abinda ya sa Ibn Kathir ya wannan bayanin, saboda ɗan shi'a suna ɗaukar wannan ayar su ta mutuncin matan annabi, su ce ai ga yanan Allah ya ce da su duk wanda ta yi fasikanci ko da ta yi alfasha, ashe dama ba mutanen kirki ba ne. Da sai Ibn Kathir ya ce ai da Allah ya ce duk wanda ta zo da alfasha bayyananniya, cewa wannan ai sharadi ne, shi kuma sharadi baya nuna faruwar abu. In ka ce duk wanda ya yi kaza, ba shi yake nuna wannan ya yi ba, kuma idan bai ba menene laifi? Da magana da rashin magana duk ɗaya ne. Ibn Kathir ya ce kamar faɗin Allah ta'ala, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله يا حقيقة من مكة وحي يا كما قال صلى الله عليه وسلم من وحي قوات الدسوة قباتيك تيوى لئن أشركت إن كي شركة يا مزا الله إن دي كي شركة ليحبطن عملك أي تنك يا بوش ومزا الله يا حبيبا وأنهم آية سيتة دم دليلي نبات مزا الله صلى الله عليه وسلم ai sharadi ne, kuma sabai ba shekul na yayi ba. To yadda wannan ayar ba za ta zama taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to waccan ayar ma ba za ta zama taɓa matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba. Haka Allah ya ce walau ashraku la hadatha anhum ma kanu ya'malu, inda za su yi shirka to ba su yi ba. Ashe ba matsala ba ne? Ashe in aka ce in kai kaza kaza zai faru, sai idan ka yi din abin zai faru. To haka dan Allah ya ce duk wanda ta yi kaza, to idan ba su yi ba menene ne? Matan manzon Allah ma basu yi ba, farantana a faɗa musu ainihin wato wani abu. Zuma da yace falamma kanat mahallatuhunna rafi'a, to yayin da su matan manzon Allah ya zama suna da matsayi mai girma, matsayinsu ba daidai yake da rabuwar mata ba, darajarsu ba daidai take da darajar rabuwar mata ba, ɗaukakarsu ba daidai take da ɗaukakar rabuwar mata ba. Malace nasaba an yaj'ala adh-dhamla waqa minhunna mughallada, sai zama ya dace da za su yi laifin, to sai zama akubar da za a yi musu kuma sai tafi wadda za a yi wa rabuwar mata. Me yasa? Saboda yadda matsayinsu da girmansu ba ɗaya yake da rabuwar mata ba, haka akubar da za a yi musu ba za ta daidai da rabuwar mata ba. Ya ce lijanabihinna wa hijabihinna rafi, ya ce saboda su ɓangarensu suna da ɗaukaka suna da daraja. Shi yasa Allah ya ce to duk man ya'ti minkunna bifahishatin, duk da tuno da alfasha a cikin ku, yudha'ab laha al'adhabu dhi'fayn, za a rubanya mata azaba ribi biyu. me yasa aka ce suna su biyu ne saboda ai haka in suka yi aikin lada ba biyu ne haka idan suka kyautata lada su biyu ne to in suka yi laifi ma a kuba su biyu ce saboda suna da daraja suna da matsayi suna da daukaka shi yasa ba za su zama kamar mata ragowar mata ta bangaren yawan lada ko ragowar mata ta bangaren laifi idan suka yi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sai Allah ya ce kana zalika ala Allahi yasira to abu ne fa mai sauki a wajen Allah ya wannan abu ne mai sauki kwarai da gaske in kun yi ba daidai ba Allah ya fi kuna abu ne mai sauki a wajen Allah to barantana ba kuma ba su yi ba Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a tare da su abubuwa ne biyu nan an ce kuma duk wanda ce aikin alkhairi za a ba ta lada shi ma sau ne kaga haka suke idan sun yi ba daidai ba a lanka ku idan sun yi daidai ba a lanka ku to a cikin waɗannan guda biyun wanda suka yi daidan suka yi aikin alkhairi aikin lada suka yi shi yasa suna da lada linkin ba linkin rufe da rufe wancan laifin ba su yi ba amma an ce idan sun yi ne ba su yi ba wannan kuma an ce idan sun yi bi Allah da manzon Allah to kuma sun bi Allah sun bi manzon Allah ne haka yau za a da halimana rubuta ha ajraha marratain Allah ya ce za mu ba ta ladarta sau biyu duk da ta bi Allah ta bi manzon Allah a cikinku to abinda Allah zai ba ta ba daidai yake na ragowar mata ba waɗanda suka bi Allah da manzon Allah ta su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun bi Allah sun bi manzon Allah to abinda za a ba su ya fi abinda za a ba ragowar mata idan suka bi Allah suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atanna laha rizqan karima kuma mun tanadan mata mun tanadan musu da arziki na karamci wani arziki mai karamci mai daraja mai girma malamai suka ce shine gidan aljanna an ba su an suka bi Allah suka bi manzon Allah za a ba su lada biyu sannan za a ba su aljanna to wannan ma malamai suka ce wannan ayar tana ƙara tabbatar da cewa matan manzon Allah ƴan aljanna ne Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya inda Allah ya ce duk wanda ta bi Allah ta bi manzon Allah za a ba ta ladar ta sau biyu kuma za a tanadar mata da wani arziki mai girma shi ne gidan aljanna to matan manzon Allah sun bi Allah ɗin kuma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƴan aljanna ne kamar yadda malamai suka bayani to gabar magana ta gaba me yasa ake ribanya laifi ma'ana ake ribanya azaba idan mutum ya yi laifi saboda wasu dalilai kamar yanda ake ribanya lada idan mutum ya yi fiye da aikin alkhairi saboda ainihin wato wasu dalilai abinda yake faruwa shine idan mutum yana da wata idan abinda ake so a yi din yana dauke da wata falala da wata daraja ta musamman sabanin ragowar abubuwan da aka ce a yi ko kuma idan lokacin da aka ce a yi aikin wannan lokacin yana dauke da wata daraja da wata falala ta musamman to sai zama aikin da kike a cikin wannan lokacin ne falalar abinda zaki samu yafi wanda kike a wani lokacin wanda bai kai wannan falala da daraja ba abinda ka misali kamar watan Ramadan wata ne mai albarka wata ne mai falala wata ne mai daraja ya fi ragowar wasu daga cikin watannin to sai ya zama aikin da zaki a ladar da zaki samu a Ramadan sai ta fi ladar da zaki samu a wani watan wanda ba Ramadan ba me yasa saboda kasancewar shi lokacin da kika aikin shine watan wani yana daga cikin abin da yake sawa a rubunya mutum lada haka aikin da mutum zai yi na laifi a wani guri mai daraja mai kima sai zama laifin da zai samu ya fi yawa fiye da aikin da zai na laifi a wani guri wanda baya bai kai wannan gurin daraja ba misali barnar da mutum da ya yi a makka makka guri ne mai falala makka guri ne mai daraja makka guri ne mai albarka barnar da zaki a makka ko a madina ko laifin da zaki a makka ko madina zunubin da zaki samu ya fi laifin da zaki a nan Najeriya ko a wata ƙasa daban me yasa saboda darajar gurin Makka da Madina din shi yasa saban Allah a wannan gurin laifin sa daban ne ba kamar saban Allah a wasu gurare daban wanda ba wannan ba haka kuma bin Allah madaukakin sarki a wayannan gurare ladar da zaki samu daban ne ba kamar bin Allah a wasu gurare ba shi yasa zamu ga sallah a masallacin Makka ya fi sallah a kowane masallaci da wajen lada 100 da wani abu saboda me saboda albarkar makka da gurin masallacin to haka yake haka kuma laifin da zaki a makka abinda zaki samu yafi kilafi a wani gurin domin shi laifi a can ba sai ki kawai niyyar laifin a can shi ma laifi ne sabanin wasu gurare da Allah ta man yurid fihi bil hal
alladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi سواءً العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
قال ابن الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم دون ديان في مكة دقرنا ذكرك تشوادي بعد ديبا كوي كينير قرنر Allah ya rizquhu min adabin al-dam dadana musu azabu mai radadi to me yasa makka ta zama haka saboda albarka da daraja da gure da yake dauke da shi to haka su ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda basu zama kamar ragowar mata ba suna da daraja suna da falala suna da matsayi aikin da za su yi na alkhairi a riban ya musu lada ke idan kin yi ba za ki samu lada irin wannan ba haka abinda za su yi na laifi ai musu akuba walalla ke idan ki ba za a kama ki ba za a miki akuba irin ta su ba ina fata an gane to abu ya danganta da yanayin gurin da kai aiki ko yanayin gurin da kai ba daidai ba abin yana da alaka da darajar gurin da kuma darajar lokacin wani lokaci ne Ramadan a ina ne misali a ce a Makka to akwai bambanci tsakanin wasu lokuta da kuma wasu gurare shine abin da wannan aya take nan aya ta gaba Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunaka ahadin minan nisa ba ku yi daidai da ɗaya daga cikin mataye ba ta ɓangaren mai fi sharaf wal fadila ta ɓangaren ɗaukaka da daraja ku ba daidai kuke da rabuwar mata ba saboda daraja da matsayi da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya muku yana daga cikin darajar da Allah ya muku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mujinku da kuke rayuwa ƙarƙashin igiyar auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin daraja ba ce kuna da daraja ta musamman wanda ragowar mata ba su da wannan daraja musa Allah ce in taqaytunna idan kuka lissanci tsoron Allah kuka rike Allah kuka bi Allah to fala takhda'na bil qawli to kar ku yadda ku rinka yin gwalangwaso a cikin magana ma'ana kar ku dinga canja muryar ku idan za ku yi magana da waɗansu waɗanda ba muharraman ku ba kar ku canja magana kar ku tausasa magana kar ku juyar da muryar ku ga wasu wanda kuka san ba muharraman ku bane Allah ya ce fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da cuta a zuciya sai ya rinka fadari wanda yake da kokonto a zuciya kokonto na rashin lafiya na ainihin wato laifi na ainihin wato rashin imani na ainihin na sako sai rinka jin dadin wannan muryar ta ku sakamakon yanda kuka juya ta kuka lankwasa ta kuka malkwada ta wannan kuma haramun Allah ya ce wa kullu idan za ku yi magana qaulan ma'rufa magana yanda kuka saba kuna yi a yanda Allah ya fince ku bisa al'adar ku wannan ayar malamai suna cewa ana magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya hada dukkanin matan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qatada ibn Ju'ama rahimahullahu ta'ala yake cewa da aka ce ya nisa annabi lastunaka ahadin min an-nisa yace wannan ana dafa matan manzon Allah amma fa la takhdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa yace ya hada da dukkanin matan al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan wata ka'ida ce aka ba mu ainihin ayat tana magana ne akan matan manzon Allah amma ya hada da dukkanin mata shi yasa duk lokacin da zaki magana da wani wanda kika san ba mijinki bane ba muharraminki bane to kar ki canja muryar ki daga yadda Allah ya yi ta haram domin canja wannan muryar da juya ta da malkwada ta daga yadda Allah madaukakin sarki ya yi ta din zai iya janyo mata fitina shi wannan wanda kike magana da shi ya ji daɗi karshe ya kudurta wani abu a zuciyarsa mara kyau karshe abin ya iya zama fitina ko damuwa ko tashin hankali wannan ta sa sai yayi yunkurin shi ma canja miki murya daga nan sai kiga ana yunkurin haduwa ko makamacin wannan sai wani abun da ba daidai ba zai faru shi yasa Allah ya ce duk lokacin da zaki magana to ki yi magana da yanda Allah ya halicce ki yanda muryar ki take ki yi ta a haka matsar wanda zaki yi magana ba mijinki bane ba muharram ne ki ba ki yi magana yanda Allah ya halicci muryar ki kar ki canja ta daga yanda Allah ya yi ta wannan ayan ne malamai suke cewa ce ya halatta mace ta yi magana da kowa indai da izinin mijinta ko kuma magana ta alkhairi akwai malamai da suke cewa muryar mace al'aura ce muryar mace ba al'aura bace sai idan za ta juya muryar amma idan za ta yi magana yadda Allah ya halicce ta muryar ta ba al'aura bace dan mace tana wa'azi abin da take faɗa muryar ta ne ba al'aura bane mace za ta iya daga hannu ta tambayi malamai a filin aikin hajji wata mata ta yamma zan Allah tambaya inda muryar mace al'aura ce da sai manzo Allah ya ce ke ibn da shugure ke al'aura ce amma manzo Allah ya tsorare ta kuma ya bata ansa inda matsalar take shine ki canja murya ki juya murya amma inda zaki magana normal yanda Allah ya muryar ki wannan ba laifi bane wannan ba laifi bane ya halatta ki magana ko ki tambaya ko ki wani bayani ko ki wani wa'azi ko ki wata fadakarwa ko ki gabatar da wani jawabi wannan duk ba laifi bane matakar akwai hijabi a tare da ke sannan ba za ki canja muryar zaki yanda bai kamata amma masu cewa muryar mace al'aura ce wannan kuskure ne ba daidai ba shi yasa da yawa za ka ga waɗansu mutane suna da al'adar wai ba za su bar matansu su je makaranta da za a koyi da su addini ba saboda wai ai dole za su dinga magana da malaman amma kuma sai ga ya bata tana ba gidan biki ko ta tafi kasuwa ko kuma ta je gurin likita wato in ta je kasuwa sayayya su yan kasuwa mala'iku ne dan ta yi magana da su ba komai ko kuma shi ta je asibiti shi likita mala'ika ne shi ma ba komai amma wai malaman islamiyya ko ba za ta je islamiyya ba wai dan kar ta yi magana da malama shi malami shine ba aidar ta bude baki ce masa tambaya ku ci karatu a gaban shi amma za ta je ga kasuwa tana ta surutu da yan kasuwa za ta je gidan biki tana ta surutu za ta tafi hanya akan titi tana ta surutu ko wannan ba matsala ba daga wannan kuskure ne ita mace ya halatta ta yi magana da kowa idan ta kama amma ya zama maganar ba ta walwala abu mara kyau ba ya zama maganar ta kunshi wasu abubuwa masu kyau kuma ya zama maganar ba za ta canja daga yanda Allah madaukaki sarki yayi da muryar ta ba wannan idan ta haka ba laifi bane kamar yanda malamai suka yi bayani wannan shine aya ta gaba kenan sai aya ta 23 da 2 aya ta 23 ko da ke kafin yana da kyau ibnu kasir yayi wata magana mai kyau yace wannan ayar hadha adabu amrullahi bi hadisa annabi yace wannan wadansu ladubbai ne wanda Allah madaukakin sarki yake umartar matan annabi cewa su kiyaye wadannan ladubbai yace wa nisa'il umma da matan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taba'un lahunna fi zalika su ma sun bi su akan wannan ana magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ragowar matan mu'mine ma sun shiga ciki yace sai Allah madaukakin sarki yace fala taqna'na bil qawli kar ku gwalangwaso a cikin maganganun ku wa qulna qawlan ma'rufa ma'ana fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda ya zuciyarsa akwai cuta sai ya kwadayi wani abu wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana da ta dace ta alkhairi haka malamin suka ce to sai Allah ya ce wa karna fi buyutikunna ya ku mata ku zauna a gidan dajo kar ku yadda ku rinka fita ba tare da larura ba asalin mace ta zama ta a gidanta in ka ga mace ta fita to larura ne ita kuma larura ya danganta larura ta rashin lafiya larura ta neman ilimi sai bi larura ta wani aiki ko larura ta wani kasuwanci idan ya kama ko larura na gaisuwa ko larura na jaje ko larura na murna ko barka ko larura ta dubiya wannan larura ce amma idan an ambace ta da larura din kar ki dinga fita haka kawai ba tare da wata larura wanda za a kira ta larura ba ana zaune kawai ki ce ni gidan tsawa ta zan tafi to bari in tafi to kin kawai sai ka manya ta tafi me larura zuwa gidan tsawa kuna ka ita mace abinda yake mata shine ta zama ta a gidanta haka Allah ya ba mu kaida wa qarna fi buyuti kunna ku zaman ku a gidajen kar ku fita sai idan larura ta kama a fita din to a gaba kuma sai Allah ya ba mu kaidojin fita idan larura ta kama to yaya ake fita kuma yaya ka'idar fitar yake kuma yaya kamata mu kiyaye wajen fita wannan shine abinda za mu dora kai gobe idan Allah ya kai mu kuma da abinda ya shafi fitar ya mace daga gidanta zuwa wani guri saboda yanayin lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka fada ya zama dai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.